أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin Juma'a na cikin garin Dutse a jihar Jigawa a wannan rana ta Asabar wanda yau 5 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 17 ga watan 4 miladiya 2021. Kafin wannan aya da aka karanta akwai karashin aya ta 12 wadda bamu karkare tafsirin ta ba. Idan muka duba yace faqadahunna Allah subhanahu wataala sai ya kammala halittar su wa'annan sammai tif yace abdamiru yaqulu ila as-sama'i kun ga da aka ce faqadahunna wannan hunna wakilin suna ne can yana cewa wato thumma stawa ila as-sama'i kaga as-sama'i mufradi ne nan kuma sai aka ce faqadahunna sab'a samawati Allah sai ya kammala halittar su a matsayin sammai guda 7. To shine nan mai tafsiri yake cewa abdamiru yaqulu ila sama shi wannan hunna da aka ce yana komawa zuwa ga lafzi na as-sama li'annaha fi ma'anal jam'i domin da aka ce as-sama a ma'ana ne na jam'i ba mufradi ba al-ayilati ilayhi wanda ita as-sama'u take komawa zuwa ga wannan ma'ana ta jam'i ay sayyarahunna sab'a samawati Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kasantar da sammai guda 7 fi yawmaini a wuni guda 2 yace al-khamis wal juma'a wannan al-khamis da juma'a shine wanda aka kammala halittar sammai da kassai yace faraga minha fi akhir sa'atin minha aka kammala halitta a ƙarshen sa'a ta wannan wani na juma'a wa fiha khalaqa adama kuma a wani juma'a ne Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi adam alayhi salatu wassalam walidhalika lam yakul huna sawa shi yasa anan ma bai ce sawa ba kamar yadda can aka ce sawa al-lisailin domin an nuna nan a ƙarshen wannan aka kammala to sai dai mu fahimci da mai tafsiri yace an halicci annabi adam ranan juma'a ba fa ana nufin juma'ar da aka kammala halittar sama ai ta aka halicci annabi adam ba haka ake nufi ba an gane ko domin tsakanin halittar sama da halittar annabi adam dubunnan shekaru ne wanda Allah kadai ya san iyakar su kaga yanzu kaman yau asabar in ka ce an haifi wani ranan asabar kila shekara 20 da ta wuce kila 30 da ta wuce kila 50 da ta wuce ba kana nufin yau asabar din aka haife shi ba sai dai irin ranar kake nufi an gane ko to shine abin da mai tafsiri yake nufi anan yake cewa wa wafaqa ma huna ayati khalqis samawati wal ardi abinda yake cikin wannan sura ya dace da sauran ayoyi da suka yi bayanin halittar samai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwana shida kun ga ayoyi da dama na alqur'ani Allah ya nuna ya halitta samai da kasai a cikin wuni shida misali akwai inna rabbakumullahu الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سوى أبن بوتركو شيني الله سبحانه وتعالى واندي أهل التسمي دكسي أوني شدا كونغ أبن أكنونا أوني شدا سنن أتكين سورة قاب التي ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب tabbas mun halicci samai da kasai a cikin wuni shida kuma babu wata gajiya da ta shafe mu ma'ana wannan halittar samai da kasai duk da girman su kada ka dauka aikin Allah aiki ne irin na ko irin naka in kai aiki mai yawa ka ji ka gaji ba haka aikin Allah subhanahu wataala yake ba yahudawa la'anannun Allah sai suke cewa wai Allah da ya halicci samai da kasai a kwana shida ya soma lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a to wai shikenan sai ya gaje sai ya huta ranan asabar wai shi yasa su ma suke yin hutu ranan asabar ta'ala Allahu an qawli uluwan kabira Allah ya daukaka ya girmama ya tsarkaka daga wannan kazaman maganganu na yahudawa shi yasa Allah sai ya maida musu martani yace tabbas shi ya halicci samai da kasai da abin da yake cikin su a cikin kwana shida kuma babu wata gajiya da ta shafi Allah subhanahu wataala to shine abin da mai tafsiri ya ambata anan sai ce wa auha fi kulli sama'in amraha Allah kuma sai ya tsara mu kowace sama al'amarinta wannan ma'ana wa auha mun ambata akwai maganganun malamai akalla guda biyu wasu suka ce Allah subhanahu wataala sai ya tsara mata al'amuranta yanda za su gudana kamar tafiyar rana tafiyar wata tafiyar taurari ita kuma ƙasa ta tsage da tsirrai da ruwaye da gulabe da ƙoramu wasu malaman suka ce wannan shine abin da ake nufi wasu kuma suka ce a'a wa auha fi kulli sama'in amraha Allah sai ya shiryawa kowace sama al'amuran ta ma'ana ya saka halittun da suka dace aka saka mala'iku a sama aka saka duwatsu aka saka ruwaye da sauran halittun da babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala saboda Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san yawan rundunonin ubangijinka sai shi subhanahu wataala shi kadai to shine anan sai yake cewa wa auha fi kulli sama'in amraha alladhi amara bihi shine abin da Allah ya umarni da shi fiha a ciki min at-ta'ati wal ibada nada'a da kuma ibada wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha Allah kuma sai ya kawata sama ta kusa da taurari shine sai bin nujum da taurari wa hifdan da kuma tsari yace mansubun bi fi'lihi muqaddar wato kenan wannan hifdan an yi masa nasaba da fi'li wanda yake abun kaddarawa kenan hafidnaha hifdan muka tsare ta abin da yake tsarewa ai hafidnaha hifdan min istilaqi shayatin muka tsare sama da dukkan tsaro domin a kare ta daga sataji da shedanu suke yi a sam'a wato sataji sai ya zama an tsare ta bi shuhubi da taurari wanda suke tartsatsin wuta duk lokacin da shedani ya so ya je sai a jefe shi da wannan tauraro mai tartsatsin wuta sai ya zama ya kone shi Allah sai ya ce zalika taqdirul azizil alim wannan tsari da akai na halittar kasa da abin da yake cikin ta cikin kwana hudu da halittar sama da abin da yake cikin ta a kwana biyu wannan gurgurjewa ce tsari ne na buwayi Allah subhanahu wataala kuma masanin dukkan abin da yake yi babu wani abin da zai boyu daga ilimin Allah subhanahu wataala duk abin da Allah yi da hikima da ilimi yayi shi babu abin da Allah ya taba yi babu hikima kai ko ni ma iya abin da babu hikima amma Allah subhanahu wataala duk abin da zai da hikima yake ko a santa ko a kasa sanin ta amma dai tabbas ainihin akwai ta to idan mun kalli wannan aya da muka karanta Allah yace kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmin koga sai aka nuna farko halittar kasa bayan an kammala bayanin halittar kasa da abin da yake ciki sai aka ce thumma stawa ila samai sannan Allah kuma sai ya nufi halittar sama kun ga wannan ayoyi sun yi daidai da ayoyin surar baqara wanda Allah ya ce huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama Allah shine wanda ya halitta muku abin da yake ban kasa gabaki daya sannan kuma sai ya nufi halittar sama to amma idan mun kalli ayoyin cikin suratul naziat Allah sai ya ce a antum ashaddu khalqan amis sama shin yanzu ku ne mafiya tsananin karfi ko kuma halittar sama duk yadda mutum yake ji da karfi da kallon sama ya san tafi shi karfi to sai Allah yake wannan tambaya shin yanzu ku duk da kuke ji da karfin halitta da isa da cika da batsewa to yanzu ku ne kuka fi karfin halitta ko ko sama Allah sai ya ce banaha Allah shi ya gina ta rafa asamkaha fasawaha shine ya daga rufin sama kuma ya daidaita rafa asamkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha kuma shine ya duhuntar da daranta kuma sai ya fitar da hantsinta dare ya zama yana da duhu domin mutane ya zama sun samu sutura ya zama sun samu sun yi bacci domin bacci a cikin dare shine baccin da yafi biyan bukata sama da baccin rana to Allah sai ya kawo duhu domin dan adam yafi natsuwa a lokacin duhu in yana so ya bacci to sannan sai ya ce wal arda ba'da zalika dahaha bayan halittar samai din nan kuma Allah sai ya shimfide kasa in kun kalli wannan ayoyin kaman suna nuna cewa halittar sama ce ta riga kafin halittar kasa su kuma ayoyi biyun da muka karanta da ta al-baqara da ta wannan sura suna nuna cewa kasa aka fara yi to menene jami'i tsakanin wannan ayoyi guda biyu mafi yawan malamai suka ce babu wani iskali ba cin karo da juna ba warware juna wannan ayat ta cikin suratul naziat Allah da yayi bayanin halittar sama yace a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha sayati wal arda ba'da dhalika dahaha bace khalaqaha ba kun ga da cewa yayi wal arda ba'da dhalika khalaqaha ita kuma kasa bayan haka sai ya halitta ta kun ga sai a ce halittar kasa ta biyo bayan halittar sama to amma sai ya ce dahaha sai ya shimfida ta me ake nufi da shimfidawan shine sai akhraja minha ma'aha wa mar'aha sai ya fitar da ruwa da kasa ta kunsa ya fitar da abincin dabbobi ya fitar da duwatsu da dukkan abin da ake bukata sai ya fitar da su. To sai malamai suka ce wannan shi ya nuna cewa halittar ƙasa ita Allah ya fara, ba wai dan Allah ba zai iya halittar sama kafin ƙasa ba, ba dan haka bane ba, dan a nuna mana duk abin da za a yi biyo shi a mataki, ka biyo abu ta matakinsa domin ka cimma gaci. Idan kana so ka taka bene, in kana so ka hau a cikin lumana, to taka step na farko, sannan na biyu, sannan na uku, sannan na hudu, har ga kai inda za ka kai. Ba zai yiwu kana so ka hau mata takalai biyar ka ce kai tsalle daga na farko ka hau na uku ko na biyar ba, sai ka je maka ciwo. Mutumin da yake so ya koyi karatu dole ya fara da littafi na ƙasa-ƙasa. Misali abin da ya shafi littafin fiqhu, fara daga ahadari, ka tafi ishimawi, ka tafi iziya, ka tafi risala, ma'ana ilimi mataki na ƙasa har zuwa na sama, inda kana so ka ci gajiyar ilimi. Idan hadisi ne, fara daga rabaun hadith irin su umda, daga nan kai sama. Amma duk wanda zai ce zai yi wa ilimi tsallan baɗake, to zai sha wahala, domin ya wuce abubuwa na ƙasa-ƙasa wanda ya kamata ya koya, bai koye su ba, sai na samansu wahalar da shi kun bai ci gajiyarsu ba. To Allah sai ya nuna mana bin abubuwan nan a fara daki-daki-daki, domin ga al'ada duk wani ginin da za a yi, ai ba daga sama ake farowa ba ko daga ƙasa ake farowa, tare da cewa akwai kaɗan daga cikin malamai wanda suke cewa halittar sama aka fara sannan aka wo ƙasa. To su kuma ya za su da faɗin Allah da ya ce wal arda ba'da zalika dahaha, tunda kaga da aka ce ba'da zalika dahaha, sai suka ce ai wannan ba'da ma'ani wal arda ma'a zalika, tare da haka dama ya riga shi faɗa ta, domin a Qur'ani ba'da takan zo bi ma'ana ma'a. Allah ya ce utullim ba'da zalika zanim, kaga ma'a zalika maimakon ba'da zalika. To amma dai kamar yadda na faɗa magana mafi rinjaye, halittar ƙasa Allah ya soma, sannan kuma ba a shimfiɗe ta aka fitar da abin da yake cikinta ba sai bayan kammala halittar sama, sannan aka fayyace duk wani abubuwa da yake ban ƙasa. Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa in aradu, idan sun bijire maka duk da wannan wa'azi da kai, faqul, ka ce da su anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa thamud, ina gargaɗinku wata tsawa irin tsawar da aka yi wa Adawa da Samudawa. Idh ja'atuhumur rusul, domin manzanni sun zo musu, min bayni aidihim, gaba gare su, wa min khalfihim, da kuma bayansu, me suke cewa da su, Allah ta'budu illallah, cewa kada ku bautata ma komai sai Allah subhanahu wa ta'ala, tunda shi kadai ya halice ku, to bai halatta ku bautata ma wani sai shi kadai subhanahu wa ta'ala. Wa'annan arna duk da wa'azi da aka yi musu, aka nuna musu lalle su bi Allah, qalu, sai suka ce law sha'a rabbuna, da ubangijinmu ya ga, sai suka ce haka ne ko, suka ce law sha'a rabbuna, da ubangijinmu ya ga dama, la anzala mala'ikatan, yo ai da mala'iku zai aiko, tunda ku haka ne fa inna bima ursaltum bihi kafirun, to mu mun kafirce mu abinda aka aiko ku da shi. Allah yake cewa fa amma adu, to amma su Adawa, fastakbaru fil ardi, sai suka yi girman kai a ban ƙasa, bi ghairil haqqi, ba tare da wata cancanta ko wata hujja ba, karewa ma sai suka ce wa qalu, suka ce man ashaddu minna quwwa, yawane ne ma ya kai tsananin ƙarfinmu. Allah sai ce awa lam yarau, shin yanzu su ba sa ganin, annallahu alladhi khalaqahum, allan da ya halitta su, huwa ashaddu minhum quwwa, shine yafi su tsananin karfi, wa kanu bi ayatina yajhadun, kuma sun kasance suna ja'in ja, suna musu da ayoyinmu. Allah sai ce fa arsalna alaihim rihan, sai muka aika musu wata iska mai tsananin karfi, rihan sarsaran, iska mai tsananin ƙarfi, mai ƙarfin sauti, mai sanyi, fi ayyamin nahisatin ko nahsatin, a cikin waɗansu wunnuka na shi'umci, ko kuma ka ce wani nuka a jere linudhiqahum adhabal khizyi fil hayatid dunya domin mu dandana musu azaba ta wulakanci da kaskanci tun a rayuwar duniya wala adhabul akhirati akhza alhali azaban lahira irje tafi kunyatuwa wahum la yusarun kuma su ba za a taimaka musu ba ma'ana wannan ayoyi da aka jero Allah yana nuna wa mushrikan Quraishawa duk tsagerancin da kuke ji duk cika da batsewa da kuke ji duk isar da kuke ji ba ku kama kafar adawa da sabudawa ba sun yi ma Allah rashin mutunci ba su ci riba ba sun yi fitsara ba su yi kyakkyawan ƙarshe ba kuma su annaba wanda suka saba mawa ba su kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to in har ya zama sun saba ma wa'ancan annabawa Allah ya kasa kasa da su to me kuke zato ku da kuka saba ma annabi mafi daraja ashe min babi aula Allah ya dandana muku kuda sama da wa'ancan wanda suka gabace ku to shine abinda Allah ya jero a wannan ayoyi sai ce fa in aradu idan sun bijire ma'ana abinda yasa Allah ya faɗi wannan ya san za su bijire babu abinda Allah zai bada labari face ya san wannan abu zai faru kan garewar mutane da kin gaskiyarsu ba wai dan saboda ba a yi wa'azi ba ne ko rashin iya wa'azin mai wa'azi ko rashin fasahar mai wa'azi ko rashin uslubi mai kyau a'a Allah subhanahu wata'ala dama tun da ya halicci bayi ya ce ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wata jama'ar Allah ya yi su 'yan aljanna ne wasu kuma 'yan wuta ne huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine ya halice ku daga cikin ku akwai wanda yake kafiri kuma akwai wanda yake mu'mini ku duba ma Allah sai ya fara cewa faminkum kafir wasu malamai suka ce saboda kafirai su suka fi yawa su ne suka fi yawa in ka kwatanta su da masu imani to shi yasa ma Allah ya fara ambatan su ba wai dan suna da darajar a gabatar da su ba to Allah sai ya kita to idan suka bijire fa kul kace anzartukum sa'iqatan ina yi muku gargadin wata tsawa me ake nufi da sa'iqa malamai suka ce duk wata azaba da ta kidima mutane ko ta halakar da su ta canza abubuwa daga yadda suke to wannan shine abin da ake nufi sa'iqa to lalle ina gargada ku wata tsawa mithla sa'iqati adin wa samud irin tsawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa adawa da kuma ainihin samudawa za mu ga cewa samudawa da adawa suna daga cikin halittu mafi girma suna daga cikin al'ummatai da Allah ya ba su ta cewa a ban ƙasa Allah ya ba su abubuwa na gwangwajewa da morewa ga lafiya Allah ya ba su ga arziki ga duk wata kasaitar dan adam yake so Allah ya musu ga tsawon shekaru ka san duk abin da dan adam zai yi aka ce yan shekaru yan kadan ba zai mora sosai ba to su ga duniyar ga kuma tsawon shekaru haka Allah subhanahu wataala ya musu to shine Allah yake gargadan mushrikan Quraishawa irin abin da ya faru ga wanda suka zo kafin su me ya faru Allah ya ce irja'atuhumur rusul yayin da manzanni suka zo musu min baini aidihim wa min khalfihim gaba gare su da kuma baya gare su me ake nufi da gaba gare su da kuma baya gare su wasu malamai suka ce abinda ake nufi da gaba gare su shine akwai manzanni da Allah ya aiko ga al'ummar adawa tun kafin annabi Hud alaihi salam suka dunga wa'azi har aka zo kan annabi Hud sannan su ma samudawa Allah subhanahu wataala ya aiko musu da wa'ansu manzanni kafin annabi Salihu suka yi tawa'azi ana ƙaryata su ana bijire musu har aka zo kan annabi Salihu shi yasa Allah yake cewa wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalat an nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah Allah yake cewa ka ambata dan uwan adawa shine annabi Hud id anzara qaumahu bil ahqaf yayin da yayi wa mutanansa wa'azi a wuri mai tuddan yashi wuri ne mai yashi tudu tudu haka yankin sa yake ma'ana kaman yanki ne na Sahara wanda yake da yashi in ka hango yashi sai ka dauka cewa tuni ne wanda yake da dutse idh ja'atuhum ar-rusul yayin da manzanni suka zo musu adawa min bayni yadayhi kafin zuwan shi annabi hudu wa min kharbihi da kun bayan ma ya shude wannan shi ya nuna shi annabi hudu ba shi ne manzo kadai tilo a wajen adawa ba kamar yadda annabi salihu shi ma kafin shi wasu manzanni su zo kamar yadda wannan aya ta ambata abinda suke cewa Allah ta'budu illallah kada ku bautata ma kowa sai Allah wannan sunna ce ta dukkan manzannin da Allah ya aiko walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala Allah yace duk al'ummar da ta gabata sai da muka aika mata da manzo abinda manzon yake cewa bautata ma Allah ku nisanci duk abinda zai kawar da ku daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda ya zama Allah ya shiryar ya gane gaskiya ya karbe ta aiki da ita daga cikinsu akwai wanda bata ya zama ya tabbata a kansa sai ya samu ainihin zabewar kafa to duk annaba wanda Allah ya aiko da tauhidi ya aiko su shi yasa yake fada a nan cewa Allah ta'budu illallah qalu sai suka ce law sha'a rabbuna da ubangijin mu ya so mu yi imani ba ku ɗan adam irin mu zai aiko ba la anzala mala'ikatan to da mala'iku zai aiko wato su suna ganin yanzu karansu ya kai tsaiko matsayinsu ya wuce a aiko musu da ɗan adam irin su amma kuma sun manta cewa gumaka suke bautata mawa duwatsu da itace da karafuna yanzu akwai wautar da ta wuce mutun ya ki yadda da annabi dan adam manzo amma kuma ya dauki wani abu Allah kuma abin nan ya zama dutse ne ya zama karfe ne ya zama itace ne karshe shi ya sassaka shi ko shi ya sawo shi da kudin sa ai kaga inda akwai hankali idan ka siyo abu to shi ya kamata ya bauta maka ba kai zaka bauta masa ba ko kuma idan ka sassaka shi yanzu kai masa gata kai ya kamata ya bautawa to wahalan me ka sayo shi kuma ka bauta masa wahalan me ka sassaka shi ka bauta masa kuma kai masa wanka kuma kai masa kwalliya duk shirme ka dinga yi masa amma ba zai baka bukata ta sai sun fago ba mun sha fada a wannan munasaba irin wa'annan dalilan suka sa wa'ansu sahabbai suka musulunta dauki irin Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu sahabi ne wanda yake ainihin ansari mutum ne mutumin kirki farkon musulunci bautan gunki yake in yazo tun da safe sai ya gunkin sa wanka yi masa kwalliya tsaf-tsaf ya aje masa abinci ya tafi yassa kafin ya dawo yara sun zo sun bata wannan kwalliyar sun sa masa datti in ya zo ya rufe shi da fada ce kai ne akwai sha-sha-sha sa kare ai maka kwalliya a gyara ka kuma a zo a bata ka ba za ka iya hanawa ba kai in sake gani haka daga yau gobe ma in ya dawo ya samu an sake wannan to wata ran sai ce to wannan in dai har ba zai iya kare kansa daga abin da baya so ba ni ma ba zai iya kare ni ba saboda gara in nemi tai daga nan gare da bautan gunki Allah ya shirye da shi zuwa ga addinin musulunci to saboda haka kaga su anan suna ganin matsayinsu ya wuce ya zamo annabi manzo dan adam irinsu kun ba su kadai bane ba suka faɗi wannan wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqdiya al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan wanda basna alaihim ma yalbisu Allah yace suna cewa me yasa ba a aiko annabi bai zama wato mala'ika ya zama annabi Allah yace da mun aiko mala'ika ya zama shine mai wa'azi yace wallahi da an riga an gama al'amarin tuni da wani zancen ne ba wannan ba yau kai yanzu ka isa aiko mala'ika ya ma wa'azi ka kangare ba sai ya kama kai ya matse ka ba ya makare kai lagos sai kai ya wuce kai ko aljani aka aiko aka ce ya zamo mai wa'azi dan Allah yana kallon ka yana wa'azi Allah sa wata ran ya gama wa'azin kuma duk ka ji abin da ya fada ya ganka akan titi kana abin da ba ne ba kai ba ka san ba za ku kwashe lafiya to ba lantana mala'ika to Allah subhanahu wataala ke ta inda mala'iku ne da to ne an gama al'amuran da shikenan an tasir tashi daga aiki kuma ma da mun sanya mala'ikan ne to dole in dai ana so a fahimci juna sai ya zama dan adam irinsu to in ku ya zama dan adam za su koma gidan jiya su ce har yanzu ne dan adam ne ya kaiku to sai suke ta Allah sha Allah la anzala mala'ikatan da Allah ya so da mala'ika zai yi ku ba su san cewa shi mala'ika da a ce shi za a aiko to idan dan adam baya ganin mala'ika sai lokaci daya lokacin da ba za ka iya bada labari ba mala'ika da surarsa ta mala'ika ba wanda ya isa ya ganshi sai lokacin fitar rai lokacin fitar rai shine za ka ga mala'ika a surarsa ta mala'ika kuma lokacin nan ba za ka iya ba kowa labari ba domin ka tashi daga aiki imma mala'ikar rahama ga mutanen kirki Allah ya samu a cikinsu ko mala'ikun azaba ga kangararru wanda suke aifin kafirai to ashe kenan mala'ika annabi ne kawai yake iya ganin mala'ika a surarsa ta mala'ika shi ya sanya mala'ika Jibril alaihi salam in zai kawo wahayi da sura ta mala'ika sahabbai suka ce sai mu ji wata ƙara kamar ana buga wani abu mai ƙarfi kuma sai mu ga manzo alaihi salam ya fita daga yanayin da muka saba ganin sa sabanin idan mala'ika ya zo da sura irin ta dan adam kamar yadda muka sha jin hadisin sayyidina Umar hadisin 40 hadis idza tala alaina rajulun zuwa karshe kun ga anan da sura dan adam ya zo da wannan za a fahimci juna har sauran mutane su ganshi ba tare da wata damuwa ba to Allah subhanahu wataala ya fadi irin kazaman maganganun su suke cewa da ubangijin mu ya ga dama ma'ana da ya so mu yi imani la anzala mala'ikatan da ya aiko mala'iku to tunda ko bai aiko mala'iku ba fa inna bima ursiltum bihi kafiruna to mu mun kafirce mu abinda aka aiko ku da shi wato ka duba wata wauta yanzu sun yi da aiko su akai dama cewa suka yi fa inna bima ji'tum bihi to sun nuna cewa da ka manzannin suka zo ba Allah ya aiko su ba amma sai suka ce bima ursiltum da abinda aka aiko ku ashe kenan akwai wanda ya aiko su wai aiko su shine Allah subhanahu wataala kenan yanzu ba mala ba manzanni suka yi wataurin kai ba Allah suka yi wataurin kai a yanzu da wani sai aiko wani yaro zuwa gare ka yaro dan shekara 5 ko dan shekara 10 sai a aiko maka wasika a ce ga wasika inji malam wane ko inji alhaji wane ko rankai dadewa ne da ka karbi wasiƙar sai ka yayyaga sai ka watsar da ita yanzu wannan yaron ka wulakanta ko wanda ya aiko wanda ya aiko yaron shi ka wulakanta kenan yanzu da suka yi tsalle suka dire suka ce ba su yadda ba sun kafirce a yanzu wannan taurin kan Allah subhanahu wataala suka yi wa bil munasaba akwai kuskure da nayi na fadin adadin shekaru a jiya hadithin da na ambata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani izini na ambaci mala'ika da suke daukan al'arshi tsawon ko tsakanin naman kunnan su zuwa kafadarsa yanda hadisin yace sab'u mi'ati a wato tafiyan shekara 700 ba 70 ba saboda kuskure ne nayi na gyara yawa shekara 700 ba 70 ba kunsa akwai lissafi da safa irin wani akwai lissafi 70 sai hankali na tafi gare shi saboda kawai nan tafiyar shekara 700 aka ambata to kai dai ka san ko da mul ɗaya ne ai ba karamin abu bane ba ballatana tafiyar shekara 700 Allah ya sa mu dace to Allah yake cewa amma adul amma su adawa fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a ban kasa bighairil haqqi ba tare da wata hujja ba ba tare da wani dalili ba bayan girman kan waƙalu sai suka ce man ashaddu minna quwwa in wai kai kana faɗa mana akwai Allah to faɗa mana waye fi mu tsananin ƙarfi dan adam kenan innal insana layatgha ar'ahu sagana dan adam akwai nuna isa akwai dagawa in dai yaga Allah ya wadata shi wadatan nan ko ta kudi ko ta karfin jiki ko ta mulki sai ya nuna fa wanda ya isa sun manta cewa Allah shi ya halice su man ashaddu minna quwwa wane ne yake tsananin karfin mu me suke da akari da shi karfin da Allah ya ba su sai su gaggabo dutse su kinkimo shi su kai inda suke so watanhituna min aljibal biyutan farhil kuna ainifin sassaka dutse ku yi gida kuna masu nuna isa da dukkan ainifin alfahari da tinkaku ba halittar da suka yi wannan abin kasa sai adawa kaga gidan dutse kana jin shekara nawa zai yi har yanzu akwai irin gine-gine nasu suna nan na tabbatar mutumin da yake shiga social media zai ga akwai har yanzu irin gine-gine kai da ganin wannan ginin to ka san cewa akwai kwarewa akwai wayewa dan yanzu Allah shi san shekara dubu nawa ake magana da suka wuce amma har yanzu gine-gine suna nan abinda zai nuna maka an ci duniya yanzu kali ake wanda suka ci duniyar suka more wallahi sai daga su wuce yo ai ba maganar adawa ba ko iyayenmu muka kalla da suka wuce mun san iyayenmu sun fi mu cin duniya wani ya ce saboda me in ce saboda zaman lafiyar da Allah ya ba su duk abin da Allah ya baka in ba zaman lafiya to wannan abun gurbatacce ne duk abin da Allah ya baka ya zamo ka kwanta kana dardar ka tashi kana dardar kana gida kana fargaba in ka fito waje kana fargaba me mutum zai mura irin wannan to amma komai karancin da Allah ya baka zaka ci a kwanciyar hankali to wannan shi yafi kowa jin dadi shi yasa manzo alaihi salam a wani hadisi yake cewa duk mutumin da ya wayi gari yana lafiya kallau a gangan jikinsa kuma amintacce a mazauninsa kuma yana da abin da zai ce wannan wunin kadai to an tara masa duniya ba abin da aka rage masa ku duba wuni daya ka tashi lafiya kanau jikinka a cikin aminci kana da abin da zaka ci manzo Allah ya ce faka annama hizat lahu dunya bi hasafiriha kaman an tara masa duniya babu abin da aka rage masa amma kun ga sai da manzo Allah ya ce aminan fi sirbihi ya zamo amintacce a yanayin zamantakewarsa gidansa ko garinsa shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam farkon addu'ar da yayi kafin ma yace Allah ya turo manzo sai yace rabbi ja'al hadha baladan amina ya Allah ka sa wannan garin ya zamo gari ne amintacce mai zaman lafiya mai cikakken tsaro sannan daga baya kuma yi addu'a Allah ya kawo manzo to saboda haka ashe kenan a samu zaman lafiya shine yafi komai dadi ga dukkan abin da Allah subhanahu wataala zai bai wa dan adam to Allah yake cewa sai suka yi tashin karan hanci suke cewa man ashaddu minna quwwa waye kai tsaron karfin mu sai Allah ya ce awa lam yaraw shin yanzu su ba sa gani wato ma ahlama Allah waye kai hakurin Allah ku duba yadda ake lallashin su awa lam yaraw shin yanzu su ba sa gani annallahu allazi khalaqahum allan da ya halitta su huwa ashaddu minhum quwwa shine yafi su tsananin karfi ai dole su yadda cewa allan da yayi su ba zai ba su karfi sama da nasa ba kai kanka sauran abubuwa na rayuwa saboda baka da tasarrufi kamili akan su shi yasa zaka iya su fi karfinka amma shi Allah yana da tasarrufi cikakke akan komai yanzu kai zaka iya kera abu ya zo ya fi karfinka saboda baka da cikakken tasarrufi akan sa dan da ka haifa ma kila sai fi ka karfin jiki ya fi ka karfin kudi ya fi ka karfin matsayi saboda baka da tasarrufi kamili akan sa to shi ku Allah shike tasarrufi kamili akan komai shi yasa babu abin da kai karfin Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa kanu bi ayatina yajhadun sai suka kasance suna musu suna ja'in ja da ayoyin mu to da Allah ya tashi ya nuna cewa ba su isa ba sai ya ce fa arsalna alaihim rihan Allah sai ya aiko musu wata irin iska Allahu akbar Allah bai aiko mala'iku ba bai aiko giwaye ba, bai aiko ma abinda za su iya gani ba. Iska ba ka iya ganinsa, balle za ka san ina kafarsa take, ina hannunsa yake, ina gabansa yake ko bayansa, ba ka isa ba. Allah sai ya aiko iska, saboda Allah shi ke da rundunoni kala-kala wanda ke ladabtar da mutane da suka nuna kafafa da isa, ya nuna cewa karamar halitta ma ta isa ta bi da ku. To shi ne kitabu arsalna alaihim rihan, Allah sai ya aiko masu wani irin iska sarsaran mai tsananin ƙara, mai tsananin sanyi, mai tsananin ƙarfi. Wannan sifofin guda uku sun tabbata akan wannan iska. Gashi da ƙaraji, gashi da ƙarfi, gashi da tsananin sanyi. In mun kalli wannan gabar, Allah sai ya ce rihan, wato sai mu gane ashe Allah subhanahu wataala duk wani abin da kake ganin rayuwa ba za ta yiwu ba sai da shi, to kuma zai iya azaba da wannan. Ba za mu iya rayuwa ba sai da iska. Yasa ko wanda ya isa yin rayuwa babu iska shaka, ba wanda ya isa. Shi yasa ma saboda rahamar Allah, duk abin da ya san ba zai yiwu bayi su rayu ba sai da shi, to shi yafi komai arha, shi yafi komai sauƙin samu. Iskar nan ta shaƙa, da a ce da kuɗi ake sayar da ita, kuna jin a wuni gawa nawa za a samu wadda ta rasa kuɗin iskar da za ta shaƙa. Na taɓa hikaito muku ƙissar wani, ina jin a Turai ko a Amerika, dattijo mai yawan shekaru wajen 70, sai ya sami matsalan takuran numfashi. Da aka kai shi asibiti, sai aka ce za a saka masa oxygen, amma kuma duk minti kaza za a caje shi dala kaza. Da ya ji haka sai ya fashe da kuka, mutum ne mai kuɗin gaske. Sai likita ya ce, ah, yanzu kai a matsayinka na mai kuɗi kana jin tsadan wannan abin da aka faɗa maka? Ya ce wallahi ba tsadar ta dame shi ba. Abinda ya kalla yanzu shekara wajen 70, Allah yana bashi iska kyauta yana shaka. Kuma mai yayi wa Allah na sauke nauyi a wannan iskar, ita kadai kyauta da Allah ya bashi. Yanzu gashi dan adam zai ɗan taimaka masa da nasa, amma ga abinda aka tsula masa da kuɗi a dumminti, wannan zai sa mutum ya gano ni'imar Allah ba za ta lissafa a wajen bayinsa. To duk abinda rayuwa ba za ta yi ba sai da shi, Allah sai ya kawo shi kyauta, wani ya kawo shi in ma na sayan ne da sauki. Duk tsadar da shinkafa za ta yi, muna fata Allah ya sauko ta da ita da masara da dawa. Duk tsadar da za su yi ba za su kai tsadan inda madara za ka sha ko nama ba. Inda za a Allah kiyaye a ce shinkafa, masara, dawa za su yi tsadar nama da madara, to wanda za su rayu fasu da yawa. Inda za a ce ruwan da za mu sha na yau da kullum zai yi tsada kamar ruwan turare, to wanda za su rayu fasu da yawa. Amma Allah subhanahu wataala tunda ya sa su ne ƙashin bayan rayuwa, sai ya sa duk da tsadarsu in ka kwatanta da abinda ba su ba kuma su ne masu sauki. To shi ne abinda Allah ke cewa sai ya aika masa rihan sarsara, wata iska mai tsananin ƙarfi, mai ƙara, mai kuma tsananin sanyi. Fi ayyamin nahsatin ko nahisatin, al-Imam Nafi al-Madani da Ibn Kathir al-Makki da Abu Amr al-Basri su uku sun karanta nahsatin. Sauran ƙari'ai guda uku da Ibn Amir al-Shami da Asim da Hamza da Kisai al-Kufiyun sun karanta na hisatin, wanda a larabci akwai irin wannan kaga wato kalma da dauri a wajen wa'insu da kun fataha, kamar misali yawma za'anikum, yawma za'nikum, ko kuma udran aw nudhra, udran aw nudhra, fi shughulin, fi shughulin, uqba uquba. Kaga duk kalma ɗaya ce ka samu wata ƙira'an da ɗauri, wata kuma ainihin da dhamma ko da fataha. To saboda haka ba bambanci ta fuskar ma'ana. Allah yake cewa a cikin kwanuka na hisatin, wannan na hisatin malamai sun yi sabanin me ake nufi da nahisatin wasu suka ce mutatabi'atin wannan kwanaki suna bin juna babu yankewa wannan na bin wannan wannan na bin wannan wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma kaga husuma shine mutatabi'atin suna bin juna wasu suka ce to wannan nahisatin shine husuman to amma fassara mafi dacewa nahisatin sune na shu'umci shu'umci wato shine a ce abu wanda yake yana kunshe da wata musiba ko wani tashin hankali ko wani abin da zai baya so nan cewa ayyamin nahisatin da kuma wancan abin nan fi yaumi nahsin mustamir a cikin suratul qamar akwai hadisi da basu inganta ba sun nuna cewa yaumu nahsin ko ayyamin nahsat shine sun fara daga laraba wasu suka ce laraban karshen safar wasu suka ce laraba ta karshen shawwal wasu suka ce laraba ta karshen kowane wata to wannan hadisan babu ɗaya da ya inganta malamai suka ce shi wuni ba zai zamo shu'umi a wajen duk bayin Allah ba wunin da ya zamo shu'umi a wajen wani to wunin alkhairi ne a wajen wani yanzu Allah ya kiyaye wani aka kama shi aka bulale shi aka zane shi aka yi masa bulala 50 kai kuma sai aka baka 50,000 kai yanzu wannan wunin dan Allah za ka manta da wannan wunin ai kai abunka wannan wunin a shekarar nan ba za ka manta da shi ba 50,000 ka samu lafiya kalau ko kuma Allah ya kiyaye wani sai aka fitar da shi daga gidan haya aka ce ka kasa biyan kuɗi an kore ka kai kuma sai aka baka kyautar gida a wannan wuni dan Allah yanzu wannan wuni zaka manta da shi kaga shi wunin shu'umci ne a wajensa kai kuma wunin alkhairi to malamai suka ce babu wani shu'umci da za a danganta ga wuni sai dai shu'umcin ya kasance a wajen waɗansu mutane a nan wuni ne na shu'umci a wajen kafirai da suka kangare amma mutanen da suka bi annabi Hudu su wunin alfairi ne a wajensu wuni ne mai albarka a wajensu kyakkyawan wuni ne a wajensu domin Allah ya tsirtar da su kuma ya faranta musu da halaka makiyansa a wannan wuni to shine yake cewa linudhiqahum adhabal khizi domin mu dandana musu azaba taulakanta fil hayatid dunya tun rayuwar duniya ku duba irin nau'in azabar da Allah subhanahu wata'ala ya musu yake cewa tanzi'un nas ka'annahu ajazu nahlin munqa'id ita wannan iska sai ta tsinke kan mutum wasu malaman tafsiri suka ce saboda karfin adawa da suka ji iskan ta fara girgiza su to wani kawai sai ya tsaya ya kame kyam ya dage ya ga ya za a yi ta motsa shi iskan ita kawai sai ta tsinke kan to yan tsinke kai ina magana ubangiji to kuma sai a yi sama da ubangiji sai a rado shi kasa akwai asar daga Ibn Abbas da yake cewa mafi tsawon adawa shine wanda yake tsawon dira'i 100 gajeransu wanda ba a ƙasar shi a gajarta shine dira'i 60 dan Allah kai yanzu kai kanka dira'i nawa ne wannan shine dira'i daga nan zuwa nan dan adam kusan ba ka wuce dira'i 4 zuwa 5 domin daga ainihin madar ƙugunka zuwa gwiwa dira'i 1 daga gwiwa zuwa idan sawu zira'i daya to in ka dauko daga can zuwa nan zira'i da kenan kai zira'i 3.5 ne kowa zira'in kanka 3.5 ne to sai aka ce shi wancan ya kai tsawon zira'i 100 don Allah kana jin tsawon falwaya nawa duk da cewa wasu malamai suna ganin kaman asar din bai inganta ba mai hujjar su suka ce akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya halicci annabi Adam tsawon sa dira'i 60 daga nan mutane ba su gushe ba kuma suke ta ragewa har zuwa tashi alkiyama kun ga annabi Adam shine farkon halittar Allah to wasu sai suka ce to tunda wancan hadisi ya nuna cewa ba a rage ba ana ba a gushe ba ana tarabuwa ana tarabuwa ana tarabuwa to kenan adawa ba lalle bane a ce sun wuce dira'i 60 iya dai tsawon nasu a ce dira'i 60 duk da wasu suna ganin a'a su makhsusu ne an kebance su daga cikin wanda aka ce 60 din domin zaka iya ganin akwai mutane wanda Allah ya musu tsawo ba na wasa ba ina tuna wani daga cikin tabi'ai ba zan iya tuno sunansa ba mutum ne mai tsawon gaske to ka san a lokacin farko-farkon musulunci arna so suke duk ko menene ya zama sun yi wa musulunci zarra in ban manta ba sarkin Rum sai ya turo wani zallakeke mutum mafi tsawo in ka hango shi kaman wani abin nan gajeren giginya sai ya ce to ka je musulmi suna cewa sun fi mu komai ka je a gwada a duk cikin su waye tsawonka in ban manta ba lokacin mulki sai na Muawiya to da ya zo ya ce to sarkin garin sa ya turo su kuma musulmi kuna cewa kun isa ta ko ina to yanzu a kawo mai tsawona sai Muawiya ya ce a aika ma wani ya zo da aka aika masa cewa wani mutum ne aka turo daga Rum wai za ku yi gwajin tsawo ya ce Allah kiyaye ai bai isa ba ku kai masa wandona a gwada da aka kai masa wannan sai zama wannan daga idan sawo ya kawo goshinsa wando kawai ba a so ga riga to kaga ya aka zo maganar riga kuma ai shi ke da sai a ci to ƴan uwa an nuna man lokaci za mu takaita a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da mu kuskure muna fata Allah subhanahu wata'ala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din kafin amsa tambayoyi kamar yadda wasu mu sun sani a kwana biyar da ya wuce ranar litinin Allah ya yi wa Alhaji Ahmadu Abubakar ma'ana yayan gwamnan jiha Allah ya masa rasuwa wanda aka fi sani da Alhaji Ahmadu Daram Allah ya masa rasuwa ranar litinin da ta wuce to ana roƙon ƴan uwa su yi masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah subhanahu wataala ya yafe laifukansa ji yadda ya yi Allah ya sa ta zanka fara gare shi kuma waɗanda ya bari ‘ya’ya da sauran jikoki Allah ya alkinta su ya yi masa albarka irin wannan muke faɗa ‘yan uwa akwai mutanen da za a zama an yi azumi da su sai ga kafin Allah ya kawo wani Allah ya karɓe kayansa kun ga yanzu shi ran litinin ana gobe tashi da azumin Allah ya karɓe shi to shi yasa kullum malamai suke maimaita mana in Allah ya baka dama kada kai wasa rere da ita kada kai wasa rere ita kun ga wunin nan na yau kadai wallahi sallolin da muka yi a wunin nan na yau kadai da azumin nan in an nuna mana alheran su wallahi sai mun yi sujuda mun gode ma Allah ya zo a hadisin Abu Dawud wasu sahabbai guda biyu da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina sai manzo Allah ya kulla abokantaka tsakanin su da mutanen Madina kun san haka manzo Alaihi Salam ya kan yi to ɗaya daga cikin biyun sai ya zama ko dai ya rasu ko an kashe shi a fagen fama to bayan kusan sati da rasuwarsa sai abokin nasa ɗaya sai ya rasu to da aka zo aka yi masa sallar gawa sai manzo Allah yake ce masa sahabbai wace irin addu'a kuka yi masa ma'ana shi wannan nabiyun sai suka ce ya ma'aikin Allah roƙo muka ce Allah ya gafarta masa ya ruskar da shi da abokinsa da ya rasu ma'ana kafin sati sai manzo Allah ya ce idan aina salatuhu aina kaza wa kaza in kuce Allah ya haɗa shi da wancan abokin nasa to ina sallolin da ya bayan wancan abokin nasa ya rasu ya ce ai bambanci tsakaninsu kaman bambanci tsakanin ƙasa da sama ku duba sallar wuni da ibadar koko sallar sati da ya bayar su abokinsa amma aka ce bambanci na lada ya kai bambanci kaman tsakanin sama da ƙasa ashe duk lokacin da Allah ya ara maka lokaci ka bauta masa ni'ima ce Allah ya baka wallahi ka gode ma Allah wannan ni'ima wani Allah ya kwace bai ba shi ba wani yanzu yana nan a raye amma ba lafiya duk wannan abubuwan sai dai idan an kai masa a social media ne zai iya gani bai tako da kafarsa ba saboda haka muna roƙon Allah ya gafarta masa da sauran musulmi. Akwai ƴan uwa wanda iyayensu sun rasu da ƴan uwansu sun bugo waya cewa da Allah ya musu addu'a, to muna yi musu addu'a wanda iyayensu suka rasu da ƴaƴansu da ƴan uwansu da matansu, muna musu addu'a Allah ya gafarta musu, Allah ya yafe laifukansu, abinda suka bari Allah ya kula da bayansu, mu kuma Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe.